Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Bayan da Attorney General din Amurka Jeff Sessions ya ansa cewa ya gana sau biyu da jakadan Rasha Sergey Kislyak yayin da ake yakin neman zaben shugaban kasar Amurka bara, amma bai bayyana hakan ba a yayin da majalisar dattawa ke tantance shi. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta ci gaba da fama da tabargazar bullar sabbin bayanan da ke nuna cewa an yi ta ganawa da Kislyak din, amma ba a bayyana ba. Sessions ya faɗi ranar Alhamis cewa zai tsama kansa daga duk wani binciken da gwamnatin tarayya za ta yi game da zargin da ake marasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016, wato bara kenan. Shugaba Trump da jami'an fadar White House har ila yau dai na fuskantar kurar da ke ta tashi sanadiyar wata ganawar da jakadan Rasha ya yi a katafariyar fadar Trump ta Trump Tower da ke birnin New York a watan Disamba, da surukin shi Trump din Jared Kushner da kuma tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro wanda tuni aka sallama, wato Michael Flynn. Wata mai magana da yawun fadar White House Hope Hicks ta faɗi ranar Alhamis cewa maƙasudin ganawar ta Trump Tower shi ne don a shimfiɗa wata hanyar tattaunawa tsakanin gwamnati mai zuwa da kuma jakadan Rasha. An saba taro irin wannan a cewarta. Sannan ta ƙara da cewa Kushner ya kuma gana da jakadun wasu ƙasashen ma da dama. Yawan ambaliyar ruwa a kudu maso yammacin Zimbabwe ya halaka mutane 246 tare kuma da raba wasu kusan su 2000 da muhallansu tun daga watan Disamba. Gwamnatin ƙasar, wadda ke fama da rashin kuɗi, na kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da su taimaka wajen ɗaukar mataki kan ɓarnar da ta biyo bayan ambaliyar. Jami'ai sun ce hanyoyi da kuma gadoji sun salwanta a ambaliyar, wanda hakan ya kai ga raba wasu al'ummomi da dama daga makwabtan da ke kewaye da su. Zimbabwe na ƙoƙarin murmurewa kenan daga shekaru biyu na fama da fari, wanda ya janyo ƙarancin abin da aka girba, kwatsam kuma sai ga wannan ambaliyar. Jiragen yakin Amurka ciki har da marasa matuƙa sun kaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama kan muradun Al-Qaida a Yemen a wannan satin, wanda hakan wani ɓangare ne na abin da ake kira faɗaɗɗen shiri na taka burki ga abin da wasu ƙwararru ke ganin wata barazana ce mai haɓaka wadda ke fuskantar yammacin duniya. Jami'an hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon sun ce hare-haren jiragen sama na baya-bayan nan, wanda aka kai da safiyar jiya Juma'a, sun biyo bayan na farko ne da aka kai ranar Alhamis a lardunan Afyan da Baida da kuma Shafwa na ƙasar Yemen. Kamar hare-haren jiragen sama na farkon, abubuwan da aka auna a na baya-bayan nan sun haɗa da mayaƙa da kayan yaƙi da madafun gudanarwa da kuma muggan makaman yaƙi mallakin ƙungiyar Al-Qaida a yankin ruwayen Larabawa, wanda ake kuma kira AQAP. Har yanzu dai ana nazarin sakamakon hare-haren. To amma jami'ai sun ce an kaddamar da hare-haren jiragen sama har sau 30 cikin tsawon kwanaki biyu din. Bangarorin da ke gaba da juna a Syria za su koma gida tare da fayyacaccen jadawali na tattaunawa ta nan gaba, a cewar wani mai shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya. yayin da zagaye na hudu na tattaunawa kan makomar Siriya ke kawo ƙarshe. Bayan kwanaki tara da aka shafe ana zafaffiyar tattaunawa, wadda a mafi yawan lokuta ta dabaibaye da bambancin ra'ayi kan shi kansa tsarin tattaunawar da kuma matsalar rashin muhimmancin wasu batutuwa. Ko da yake babu wani ci gaban da aka samu a siyasance, kuma dama ba a kallafa rai kan hakan ba, take-take mahalarta ganawar da kuma alamar kyakkyawar makoma na kuma gansuwa na cewa wannan zagayen tattaunawar zaman lafiyar aƙalla ta kammalu ba tare da wani abin takaici ba, kamar ficewa a fusace daga ɓangaren gwamnati ko wakilan 'yan adawa kamar yadda aka yi ta gani a baya. Ba kullum yakan zo da sauƙi ba, a cewar Stefan de Mistura, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya, yayin da yake magana a Geneva. Ya ƙara da cewa, mun yi muhawarori masu wahala, to amma kuma mun yi wasu masu ma'ana. De Mistura ya yi hasashen cewa za a yi gunaguni sosai da kuma kalamai marasa kyau daga ɓangaren 'yan adawa game da makomar tattaunawar da yake an kammala ta baya-bayan nan, to sai dai kuma ya yi watsi da hakan a matsayin al'ada kawai ta siyasa. Manyan jami'an ƙungiyar Taliban sun ce wani harin da ake kyautata zaton wani jirgin saman Amurka ne mara matuƙi ya kai, ya halaka wani babban kwamandan Taliban wanda ya taɓa gaya ma sojan Amurka Saja Boye Bagdal, wanda yake tsare a lokacin, cewa kar ka sake zuwa Afghanistan, yayin da ake gab da miƙa shi ga sojin Amurka a wata musanyar fursuna shekaru uku da suka gabata. To sai dai rundunar sojin Amurka ta gaya muryar Amurka jiya Juma'a cewa sojojin Amurka a Afghanistan ko kuma waɗanda suke taimakamawa ba su taka rawa ba a wannan al'amarin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu, sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin Ƙaramin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Ƙaramin Sani. Kokumi ne ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai magana akan inganta shirye-shirye da ake ci gaba da yi a jihar Kano a duk lokacin gudanar da rigakafin cutar shan inna, wato polio. Rahotonmu na biyu zai yi mana bayani ne akan dalilan da ya sa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar suka fi kowa hatsarin kamuwa da cututtuka, da kuma yadda za a iya kare su yaran daga kamuwa da waɗannan cututtukan. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan ƙoƙarin kawar da cutar tarin fuka da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Neja. Yayin da shi ma rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan raba magungunan rigakafin zazzabin cizon sauro, wato malaria, da hukumar Bakatuma ke ci gaba da yi a jihar Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na biyar, wanda shi ne rahoto na ƙarshe a cikin shirin, zai yi magana akan matsalolin mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Hukumomi na ci gaba da aiwatarwa da kuma bullo da sabbin dabaru domin cimma yara a sako-sako da kuma lungun-lungun jihar Kano wajen rigakafin cutar shan inna wato polio. Babban jami'in gudanar da rigakafi a jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ne ya shaidawa wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu hakan a yayin zantawar da suka yi da shi.
Kamar yadda aka saba, shirye-shirye suna gudana ko sun kankama a wannan shiri da ake na gabatar da allurar shan inna ko rigakafin shan inna na wannan wata na biyu 2017. Mun yi tarurruka na karawa juna sani wani dama muna rarraba su zuwa gida-gida. A kowane muke a matsayin a matakin jiha mun gabatar da shi. Yanzu ana gabatar da irin wannan tarurruka a ƙananan hukumominmu 44. Bayan sun gama kuma za mu gabatar da irin wannan tarurruka a mazaɓinmu guda 484 a jihar Kano. Bayan nan akwai wasu tarurrukan da muke yi na wayar da kai wanda za a zauna a matakin jiha don taron nan kuma an yi shi a yau ɗin nan a ma'aikatar lafiya. Kuma ya samu gagarumin taro wanda shi mai girma kwamishinan lafiya ya jagoranci taron. So akwai irin wannan shirye-shirye bayan ma tarurruka da ake na ƙarawa juna sani. Akwai shirye-shirye na karɓan allurar da za a yi amfani da ita. Akwai shirye-shirye na siyan kayayyakin da za a yi amfani da su kamar su sabulai, alawa da irin wannan al'amura da ake gabatarwa na ba da magunguna kyauta lokacin da ake gabatar da wannan aiki. Duk wannan abubuwa ana gabatar da su kuma ana siyan wannan abubuwa duk zancen da nake maka ma yanzu wannan magungunan suna hannunmu. Kuma Allah da duk lokacin da za mu yi rawun sai dai kawai mu fitar da su mu ba ƙananan hukumomi. Sauraron da muke kawai shine lokaci a ce yayi an gabatar da duk irin wannan tarurruka da za a yi saboda duk aikin da muke bukata suna hannunmu. Alluran ma da nake gaya maka wacce za mu gabatar da wannan aiki ta zo hannunmu. Lokaci kawai muke jira ya zo mu rarraba wa ƙananan hukumomi a fara wannan aiki.
Yara nawa kuka hasashen za a diga wannan rigakafi a wannan wata?
Shi ma kamar yadda na faɗa muna hasashen za mu sami yara mai musu wannan digo fiye da miliyan 2,900 a Kano gabaki ɗaya.
Magana ta gurare da kukan je ba ku sami yara ba, shin wani tanadi kuka yi a wannan watan na ganin ba ku yi je kaka dawon nan da yawa wajen diga yaran da ba ku samu a gidajensu ba?
Kamar yadda nake faɗa, shi shirye-shiryen aikin nan kullum kamar maimaitawa muke yi da kuma abubuwa sukan bujiro sababbi mu gabatar da su. Shirye-shirye na faɗakarwa ana ta yi a rediyo ne, a hila ne, da tarurruka, guraren tarurruka akan yi wannan faɗakarwa. Kwanaki huɗu nan da muka ware mu yi wannan aiki don muna faɗa a tarurruka da faɗakarwa a cikin mutane. In fact, yanzu sabon kodayake ba sabo bane, wani tsari da aka fito da shi shine ana fara gabatar da shirye-shiryen alluran nan a ranaku guda biyu kafin mu fara shiga gida zuwa gida. Shine wanda muke kira DOPB wanda ake gabatarwa a ranakun Laraba da Alhamis. Za a ga yaran mu suna bin kwararo-kwararo, ba za su shiga gidan kowa ba. Aikin su kawai shine su bi kwararo-kwararo kasuwanni su je su yi wa yara yan kasa da shekara 5 allura. Duk yaran da yake a gida ba ma bunsa saboda ba lokacin a fita a shiga gida zuwa gida bane. So gaskiya shirye-shirye irin shirye-shiryen da muke kenan, mu tabbatar da cewa an fadakar duk tarurruka, an amfani da wannan tara an fada, sannan mai ta sanarwa a rediyo da masu hila a garuruwa, sannan kuma an lokacin yayi shi ma ba daina sanarwa za a yi ba. Ana tafiya da masu hila lokacin da ake aikin nan, ana ta fadakarwa, ana kiran mutane, ana tagaya musu guraren da za a je a samu abubuwan nan. Amma akwai wani abu da za a je a ce ana buƙatar magani, in kuma ba a buƙatar maganin to akwai mutanenmu da suke shiga gida-gida mata suna samun 'yan uwansu mata ana yi wa yara 'yan ƙasa da shekara 5 wannan.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa kenan Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 sun fi kowa saurin kamuwa da cututtuka. To ko wasu dalilai ne ke kawo hakan? Shaibu Mani na da rahoto daga maradin Jamhuriyar Niger.
To wai me ya kawo cewa kananan yara sun yi gaggawar kamuwa da cututtuka? Tambayar da gidan Radio America yayi ga madan Kalla Umma Kaltum wata likita a asibitin kofa 17.
To yara kanana dalilin da suke kamuwa da cututtuka saboda su jikinsu yana da rauni ba kamar manya bane ba. Ka gani shi babba yana iya kwana waje ya kwansa buru ya tije shi ya wani ne kamin yayi masasara ko wata majina ana radiya mai yaro shi nan da nan ne sai ya kamu da ciwo
kamar irin cututtuka ne yanzu kai haddaba yara
ciwon da suka hidamu yara su ne zawo masasara da majina yanzu dai ita masasara mun har samu saukin ta saboda wannan magani da ake badawa wannan magani da ake cewa na CPS to gaskiya alhamdulillah yanzu dai shi birma yara daga taiwa zuwa shekara 5 sun rage fali
neman kariya ne babu waɗansu matsaloli ke fuskanta dangance da uwaye wajen kawo ɗan su awo
wallahi ana hulkanta matsaloli da yawa balle ga tsaga
a gaman katar da nayi ga wata malama Hafsat Abubakar da ta kawo ɗanta jinya
akan yana mura majina na zo in treatment shi yau kwana uku
bai fama da zafin jiki
yana fama da zafin jiki
to kin zo likita me suka ce miki
a sun yi tarita shi sun bashi magani kuma sun mishi allura alhamdulillah ina kira su da in sun samu rashin lafiya ga ƴaƴansu su likita a yi tarita su
kare kananan yara da waɗannan cututtuka sai da ban hannun gwamnati ya zuwa uwaye da ma likitoci su karkar su madan kalla da mai kira ga uwayen daya kamar haka
shine muke kira ga uwaye tsaganin rigakafi su kawo yaran su a ida musu tsaga daga amma yaro tsaga ta wata tara shikenan kwata-kwata sun humbar ma zuwa awo shi ko bai dace ba ya kamata ga kai yaro tun daga aka aihe shi daga kaya kwana 42 har zuwa shekara 2 ana iya kawo yaro awo da a riga kula da lafiyar shi har dai ka yaye shi
duk wannan likitoci ba dora muku laifi saboda ba ku kambe din waye kai
su mata sun sani akwai matan da aka doka musamman ake biyan su kowace unguwa suna shiga gidaje suna waye ma mata kai su ne ake ci marele su zo tsaga paske kaga da ba a samu ma wannan abin unguwa unguwa muke zuwa aje ayi zamne amma yara tsaga kenan ya kamata a ƙara waye ma mata kai kuma ƴan jarida su san muhimmancin wannan rigakafi na tsaga da ake
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
Domin ganin an kawar da cutar fuka a Najeriya, mahukunta da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da farautar masu cutar domin yi musu magani a jihar Neja. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Ana ci gaba da neman waɗanda suka kamu da cutar tarin fuka a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Cibiyar kula da masu fama da tarin fuka da ke nan jihar Niger dai ta ce har yanzu sun kasa samun yawan adadin mutanen da ya kamata su rika baiwa maganin a cikin watanni 3 na shekara. Mr. Joshua Isa shine shugaban cibiyar kula da masu tarin fuka da kuma kuturta a jihar Niger.
To, gurgudu dai muna kan nema mutanen da suke da ciwon fuka din, amma har yanzu ba mu kai abin da WHO ya ba mu cewa ya kamata mu kai ba don abinda ya kamata mu kai kokota nashi ba mu kai har yanzu ba tun shekara 3 a bayan da ya wuce don an ce kowane kota a tabbata cewa mun samu mutane da ciwon fuka 1256 kowane kota kuma abinda muke samu baya kai 440 to ka san ba mu kai kokota ko ba
to wannan yana nuna babu cutar anan koko me yake nuna
lalle akwai cutar amma mutane dai ba su gane da za su fito da kansu a zai gwada ba shi ne ya kawo irin matsala ne mutane da yawa suna nan suna zuwa wasu asibitoci da bai kamata ba da ba san kansu ba wasu kuma suna nan suna sha maganin gargajiya da ba san kansu ba wasu ma suna nan kawai suna zuwa gidansu addu'a cewa addu'a zai warke da shi so suna nan kan wanga shi ne ya sa ba mu yi mu ganda su duka ko ba amma muna dai kan kokarin da zamu yi mu tabbata cewa mu kai koina da zamu fito da su.
Haka zalika Mr. Joshua Isa ya yi ƙarin haske akan yadda za a hana yaduwar cutar ta tarin fuka a tsakanin jama'a.
Yaya za mu yi ciwo din ba zai ci gaba da inda yake ba? wanda mun gani yana da tari ni yayi tari mu ce ya dinga rufe bakin shi in bai rufe baki ba a shekara daya shi kada kawai zai iya ba mutanen da sun kai 10 shi kada kawai to an samu irin su guda biyu guda uku guda biyar a kauye da a to kauye duka gazaba sun dama da ciwon tari fuka kenan so muna ga ma kowa da yake tari ko ba da ciwon tari fuka ba in kana tari ka rufe bakinka in ka rufe bakinka in ka kare in ka kai inda akwai ruwa ka wanke hannunka gidajenmu a dinga ajiye shi ya zama da tsafta inda muke kwana da ciki da waje a tabbatar cewa a bar su suna nan da tsaftan su kayayyakin da muke sa mu sa su da tsafta inda muke kwana mu rage yawa a cikin daki inda muke kwana a dinga bude window da kofofi a sa fan iska ya dinga fita yana shigowa don ba mu yi haka ba mu yi yawa cikin daki kuma an rufe daki wanda yana nan da ciwon tari fuka in yayi tari ko wanda ke cikin daki din zai kama to in mu yi haka sai ga zamu rage tarin fuka cikin kauyuka namu a cikin jama'a namu
Mr. Joshua Isa kenan shugaban cibiyar kula da masu tarin fuka da kuturta a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari a jihar Bauchi hukumar Bakatma ta miƙe tsaye wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria ta hanyar raba magungunan rigakafin cutar ga jama'a. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto.
Hukumar Bakatma ta sake raba maganin zazzabin cizon sauro a karo na uku da sauran kayan gwaje-gwajen yaki da cutar malaria da yake bayani wajen raba magungunan da za su raba a fadin manya da kananan asibitocin da ke nan fadin jihar Bauchi. Dr. Mansur Mustapha Dada, shugaban Bakatma, ya fara da cewa
magungunan malaria wadda gwamnatin jihar Bauchi da haɗin gwiwar hukumomin ƙasa da ƙasa wato President Malaria Initiative PMI suka samar wa al'ummar jihar Bauchi cikin ikon Allah yau Laraba 18 ga watan Janairu 2017 za mu fara rabon waɗannan magungunan a asibitocinmu da ke faɗin jihar. Za a raba magungunan nan ne a asibitoci guda 210 wanda ya haɗa da ƙananan asibitoci wato primary healthcare da kuma manyan asibitocin wato general hospitals. Kuma duk waɗannan asibitocin suna faɗin ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a jihar Bauchi. Za a raba waɗannan magungunan ne ta kamfanin da aka ba wa kwangila wanda zai ɗauki maganin kai tsaye daga nan headquarter jiha muna da store room daga nan za su ɗauka kai tsaye za su kai magungunan zuwa waɗannan asibitoci 210 da inda ake kaiwan kuma za su tabbatar kafin kowane karamar hukuma sun tuntuɓi jami'an lafiya na wannan karamar hukuma idan kuma har an kai waɗannan magungunan zuwa asibitocin za a sanar da shugabannin al'umma da ke wannan yadda asibitin yake don su san an kawo maganin malaria ko maganin malaria nan kyauta ne don a tabbatar an amfana da shi kamar yadda aka tsara.
Shugaba mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida kenan Dr. Mansur Dada. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Har ya zuwa yanzu masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa ana rasa mata da dama yayin goyon ciki da haihuwa. Duk da matakan wayar da kai da ake yi wa al'umma da su kansu matan domin kulawa da ziyartar asibiti akai-akai yayin goyon cikin da kuma bayan haihuwa. Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Wani rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a kwanakin nan na nuni da cewa a kowace rana ta Allah mace 830 ke mutuwa sakamakon matsalar goyon ciki da haihuwa a fadin duniya. Da a kididdiganci a ƙasar Najeriya mata 100 ke rasa rayukansu sakamakon hakan daga waɗancan alƙaluma da Majalisar Dinkin Duniyar ta fitar. To ko waɗannan matakai za a bi domin rage faruwar hakan?
Najeriya kasancewar ta ƙasar da tafi kowa yawan jama'a a Afirka ta ɗauki kaso babba a cikin waɗannan mace-mace na mata masu juna biyu wanda a yanzu haka a kullun ana rasa mata aƙalla 100. Mu dai a nan a jihar Jigawa abinda muka ɗauka shi ne mu gyara matakan samar da lafiya a matakin farko wato a lunguna da sakuna na ƙauyukanmu na jihar Jigawa. A yanzu haka muna da kusan asibitoci ƙanana da matsakaita wanda zaka je kai awo, a wasu su ma za a iya karɓar haihuwa, kusan sun cimma 700 a lungu da sako na jihar Jigawa. Kin ga matakin farko shine samar da asibiti, na biyu shine shin akwai ƙwararrun ma'aikatan da za su je wannan asibitoci su yi aiki, su yi awo din kuma su karɓi haihuwa. Amfanin awon kuma shine a tace matan da ake ganin za su samu matsala in sun zo haihuwa, ko dai a goyen ciki, musamman rashin jini ko kuma irin cutar nan ta kumburi ko hawan jini lokacin goyen ciki din. Kin ga samar da ma'aikata mataki na biyu. Mataki na uku kuma samar da kayan aiki a waɗannan asibitocin, wanda halin yanzu gwamnati tare da tallafin waɗanda suke taimaka mata, ita dai hukumar lafiya ta duniya tana ciki, hukumar asusun tallafawa ƙananan yara su UNICEF da sauransu suna ciki a taimaka a samar da kayan aiki da sinadarai duka na aiki a waɗannan asibitoci. Na huɗu kuma uwa uba wayar da kan jama'a akan sanin haƙƙin iyali, sannan idan ta haihu din kuma wannan abinci zaka gyara mata, wannan tallafi zaka mata na wajen tsaftar gida, na rage mata wahalhalu na yau da kullun a gidan da sauransu.
Likita, wani lokutan idan ka shiga lunguna a karkara zaka ga cewar matan masu juna biyu kamar suna tsoron zuwa asibitoci, wasu kuma mazan ne ba sa ba su goyen bayan da su je wurin awo din ko kuma zuwa haihuwa asibiti.
To ai Hajiya, shi yasa muke son irin ku masu aiki da kafafan yada labarai su shigo wannan aiki na wayar da kan jama'a. Ba iya hukumar lafiya ba ce take da wannan haƙƙin kawai. Su fahimci cewa asibitin nan fa an yi shi ne don a taimaka musu, kuma su san haƙƙin jikinsu, namiji ya san haƙƙin iyalinsa a kansa, sannan su rikai kuma su sani fa cewa zamani ya canja. Lokacin da ake haihuwa a gida da ake ta jike-jike, ana turare, ana turaren barkono da menene, duka ya wuce. Yanzu lokaci ya canja, dole ne mu rungumi ci gaban zamani. Waɗannan mutanen da suke hana zuwa asibiti, yanzu idan kika ce musu za su je Saudiya, in ka ce su tafi a ƙasa ba za su yadda ba. Sun yadda su hau jirgi. Shin me yasa suka yadda su hau jirgi su tafi Makka su yi aikin haji, amma kuma idan haihuwa ta taso ba su yadda kuma su je asibiti ba? Wannan shine abin da za a tambaya. Saboda haka wayar da kai ne da mu da ku gaba ɗaya za mu yi ta yi.
Dr. Shehu Samba kenan, babban director a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto. Da haka kuma masu sauraro, zan mika ku ga Ibrahim Alfa Ahmed.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, bayan da Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions ya ansa cewa ya gana sau biyu da jakadan Rasha Sergey Kislyak yayin da ake yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka bara, amma bai bayyana hakan ba yayin da majalisar dattawa ke tantance shi, gwamnatin shugaba Donald Trump ta ci gaba da fama da taɓarɓarar ƙullar sabbin bayanan da ke nuna cewa an yi ta ganawa da Kislyak ɗin amma ba a bayyana ba. Yawan ambaliyar ruwa a kudu maso yammacin Zimbabwe ya halaka mutane 246 tare kuma da raba wasu da dama su wajen 2000 da muhallansu tun daga watan Disamba.
Masu sauraronmu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashim kuma da ke cewa ku huta lafiya.